من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakken yabo da godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na Asabar daren Lahadi 3 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da 5 ga watan 2 miladiya shekara 2022 kuma Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake hada mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu da muke a cikin wannan littafi mai albarka littafin Ahkamul Jana'is na Al-Allama Muhammad bin Nasiruddin Albani kamar yadda aka sani a karatunmu na sati da ya gabata muna cikin fassali na 14 ne fassalin da ke bayani akan binne mamaci da abin da zai biyo bayan binne mamaci mun karanci matsaloli da dama a cikin wannan babi har muka kai ga matsala ta 108 wanda a yau za mu tashi ne a matsala ta 109 muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya kare mu daga dukkan sharrin shedan ya datar da mu da fadan abin da yake shine daidai malam yake cewa a matsala ta 109 yace wa yajuzu ihrajil mayyit min alqabr li gharz sahih wannan matsala ta 109 maganar da za a yi shine ya halatta a fitar da mamaci bayan an binne shi a cikin kabari saboda wata bukata ingantacciya idan akwai wani dalili ingantacce da zai sa a fitar da mamaci bayan an binne shi to wannan yana halatta bukata ce ta taso wanda bayan an binne shi kuma ake gani kamar dole ana bukatan fitar da shi a wancan lokacin malam ya magana ne kamar misali an binne shi ba a sami masa wanka ba to idan aka gano haka ana iya fitar da shi a yi masa wanka an binne shi ba a yi masa likafani ba to idan aka gano haka za a iya fitar da shi a yi masa likafani sai a sake mai da shi wannan lokaci ana amfani da ƙarin cewa ko da bincike ya taso na jami'an tsaro da dai sauransu amma dai dukkan wata bukata da take da muhimmanci tana iya sa a fitar da mamaci bayan an binne shi a shari'ance wannan ba laifi ba ne ya halatta hakan ya tabbata ne saboda wa'ansu hadisai da zamu karanto wanda ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin haka din shine malai yake cewa kama law dufina qabla ghaslihi kama misali an binne shi ba a samu masa wanka ba sai aka binne shi to sai bayan an binne shi aka tuna ai ba ai masa wanka ba shikenan ana iya fitowa da shi sai aje ai masa wanka a sake binne shi wata tafinihi ko kuma ba ai masa likafani ba aka binne shi malai yake wanahu zalika da dai bukatu makamancin haka masu muhimmanci wanda zai sa a fitar da mamaci bayan an binne shi a yi masa abin da ya kamata sannan kuma a koma da shi a je a binne shi malai yake cewa li hadisi Jabir bin Abdullah wannan ya tabbata ne saboda hadisin da ya zo na Jabir dan Abdullah kawai yake cewa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ubay manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin Abdullah dan Ubay bada ma udkhila hafratahu bayan an shigar an shigar da shi raminsa an riga an shigar da shi kabarinsa da aka binne shi raminsa to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin fa amara bihi fa ukhrij sai umarni cewa a fito da shi ma'ana a fito da shi Abdullah bin Ubay wannan sanannen munafikin da aka sani sai manzon Allah ya ce a fito da shi bayan an fito da shi fa wada'ahu ala rukubatai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura shi akan gwiwoyinsa wa nafasa alaihim min riqihi sai ya dan tufa masa wani abu na miyonsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa albasahu qamisahu manzo Allah ya ciri rigansa kuma sai sanya masa ma'ana ya sanya masa rigansa ya tufa masa miyonsa kuma ya dako rigansa sai ya sanya masa wannan rigar qala jabir yake cewa shi Jabir dan Abdullah din wa salla alaihi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa sallah wallahu alam malam yake cewa wallahu alam malam me yasa yace haka an san cewa Abdullah bin Ubay tatacce munafiki ne an sani amma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan binne shi yace a fito da shi aka fito da shi ya dauke shi ya daura ga gwiwarsa ya tufa masa miyansa kuma ya dauko rigansa sai ya sa masa to kuma Jabir dan shi Abdullah bin Ubay din sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah shi yasa malai yake cewa fallahu a'lam shi yasa ya sa maka namba don ya tattauna maka cewa me yasa ya masa sallah a matsayin sa cewa wannan Abdullah bin Ubay munafiki ne me yasa ya masa sallah me yasa ya masa haka nan to shine a nan ba na kasa malam yake cewa ya'ni bil hikmati allati min ajaliha fa'ala sallallahu alaihi wa sallam ibn Ubay yace hikman da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wa ibn Ubay wannan abin tare da cewa munafiki ne ma a kaunihi kana munafikan tare da kasancewarsa cewa tataccen munafiki ne sananne ne kama takaddama fi mas'ala kamar yadda dai aka yi bayanin sa a mas'ala ta sittin a baya bayanin cewa ainihin munafiki ne kamar nan ma da zaran an ambaci Abdullah bin Ubay to kowa ya san cewa ainihin me yana daga cikin shahararrun munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai yace wa zahir abinda yake zahiri anna hadha kana qabla qawlihi ta'ala cewa wannan abin ya faru ne kamin fadan Allah madaukakin sarki kamin saukar da wannan aya inda Allah yake cewa wala tusalli ala ahdin minhum mata abada wala takum ala qabri Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada kai sallah ga ɗaya daga cikin su ma'ana waɗannan munafikan har abada kada ka taɓa musu sallah idan sun mutu kada kai musu sallah Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wala takum ala qabri kada ka zo ka tsaya a kan kabarin ɗaya daga cikin su to shine malam yake cewa nan a zahiri wannan abin ya auku ne kamin a saukar da wannan aya don ka san Allah baya umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abu manzon Allah ya saba to shine malam yake cewa dai abin da yake zahiri to shine abin ya auku ne kamin saukar da wannan aya dalili na farko kenan da malam ya kawo yace wahina izin yumkinu fahmil hikma a wannan lokacin zai yi mutun ya fahimci wannan ainihin hikma yake cewa mimma alaknahu hunak kamar yadda muka yi ta'alikin sa a can wancan fasali ma'ana babi na ko kuma mas'ala ta cikin malai yake cewa ya'ni al-Abbas bin Abdul Muttalib yana nufin wanda aka yi magana sa a can ba fasali na 60 ko kuma ainihin mas'ala ta 60 ai magana akan Abbas dan Abu dan Abin Abdul Muttalib amin nabi sallallahu alaihi wasallam bana shi Abbas dan Abdul Muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa abi alakan sai malai yake cewa wazalika yawmu badar wannan abun wani abu ya faru a ranar da aka yakin badar me ya faru lamma utiya bi asara bi asara lokacin da aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kamammun waɗanda aka kama a yakin badar din wa utiya bil Abbas kuma a daidai lokacin ne kuma aka zo da Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun alaihi saw a daidai lokacin ko tufafi da shi a jikinsa ma'ana shi Abbas baya da tufafi a jikinsa fa wajadu qamisa Abdullah ibn Ubay sai ga riga Abdullah dan Ubay an samu lokacin da aka samu fa kasahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai dauki riga Abdullah ibn Ubay sai sunya ma baffansa Abbas ya rufa masa asiri da wannan tufafi iyahu shi kansa to sai malai yake cewa fa lizalika albasahu annabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu shi yasa da ya mutu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa ainihin ya maida masa sakayya shi kuma sai dauki rigansa sai sunya masa saboda ai amfani da rigansa a yakin Badar aka rufe baban amana baffansa aka ruha masa asiri lokacin ba ya mutu bane aka sunya masa rigar gashi ya zo ko kai ne yanzu a ce mahaifinka ko kanin mahaifinka kin taro a zo ko riga beda kaga wannan kaman wani walakanci ne kaskanci ne to saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin mukafa'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kai masa alheri shi ma sai yayi maka ko waye kai to ya kai lokacin da Abdullah ibn Ubay ya rasu aka sunya shi cikin kabari ce a fitar da shi saboda ya rama masa to kuma shi yasa ya sunya masa wannan rigan wannan a yadda yazo kenan a wannan ainihin kissa wanda yazo ainihin akan haka cewa shine dalili yana iya zama wannan shine dalilin da ya sunya masa ainihin mai riga a wannan lokaci banda wa'annan akwai wa'ansu ainihin dalilai daban-daban da aka zo da shi فكذاه النبي صلى الله عليه وسلم اياه ولذلك البس النبي صلى الله عليه وسلم قميصه شي sai sun ya masa rigansa malai yake cewa hakaza sakahul buhari haka imamu buhari yazo da magana yazo da hadisi fi jihad a cikin aidin kitabul jihad al-tamisa malai yake ba yumkinu an yakuna hadha huwa sabab yana iya yiwa ya kasance wannan shine dalili wannan shine dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗebe rigansa ya sunya wa mutumin da yake sananne ne tatattacin munafiki ne a wannan lokacin ya ilbasihi qamisahu wurin sunya masa tufafinsa malai yake cewa banda wannan kuma wa yumkinu an yakuna sabab yana iya kasancewa dalilin shine ma akhrajahu al-Buhari aidan shine har yau dai abinda imamu Buhari ya fitar da shi a cikin littafinsa fil jana'iz a cikin kitabul jana'iz insa cewa mai faru annabi ne Abdullah cewa dan Abdullah al-Mazkur wanda aka ambata shine Jabir din kawale yake cewa ya Rasulullah shine yazo wurin manzon Allah yake cewa ya manzon Allah albis abi qamisaka allazi yali jildika ya manzon Allah kai mani arziki ka sanya ma mahaifina riganka rigan ma wanda yake taba fatar jikinka ba na dan ciki kenan saboda haka cewa shi Jabir din ne ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa mahaifinsa hakan kuma hatan matsayin dan shi Abdullah din a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kima musulmi ne yusu yana daga cikin ainihin na gaba-gaba wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan ma wani hikima ne da zamu koya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum duk yadda ya munana mana ya ci mutunci kila ma ka dauka ma har addini, to ana iya tausasa masa a rage masa a sakaya masa idan saboda duban maslahan cewa akwai kila ɗansa wanda ake tare da shi ake tafiya da shi kuma yana kokari shi ma bada gudunmawa ga addini. Don me yasa? Shi matsalan ɗa da uba wata a irin alaka ce wanda yake duk yadda kai ba za ka iya raba wannan alakan 100% ba, baka iyawa. Saboda haka duk yadda imani ya shiga gare shi, to idan aka je kuma saboda harka adi za a walakanta uban shi, in ba haka ne sai hakan ya tasiri kuma a cikin jikinsa. Kuma ba lalle bane ka ce to in bai in ya ji damuwa kaman bai da imani, a'a ba haka bane. Wannan dole maslaha ce wanda yake a kowane lokaci dole ana duban sa. Wani zai ci mutuncin mu, kila zai ci mutuncin addini, amma sai mu raga masa. Saboda me? Saboda kila muna tare da wani ɗansa wanda shi ma muna tare da shi ake kokari. Wannan ya faru haka, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa ɗan Abdullahi bin Ubay. Saboda me? Saboda albarkacin wannan ɗan nashi. Ya raga masa har ya sanya masa tufafinsa. Bibi tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manyan sahabbai ma kowa na fatan a cikin shi za a sawa. To amma haka yayi masa haka nan. To saboda haka wani wannan ma wani abin lura ne wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya mu'amalanci irin sahabbansa kenan, yana raga ma wasu ba don komai ba, saboda ainihin kila ƴaƴansu da suke tare da shi kuma ya tabbatar da cewa ba munafikai bane su, su mutanen kirki ne, mutanen ƙwarai ne. To shine a ruwayan Buhari ke cewa shi dan shi ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa haka. To kaga banda kirkin dan da kasancewa yana manzon Allah ya yarda da shi, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai haka ba, amma saboda tausasa masa da kuma jashi a jiki cewa duk waɗannan abubuwa gaba ɗaya ana iya kawar da ido a kansu. Saboda me? Saboda wannan maslaha, saboda a dubi shi gaba da wani abin da ake son a samu a gaba na maslaha. Wa fi riwaya, a wata ainihin riwaya, annahu qala, yake cewa ne i'tini kamisaka, ka bani ainihin riganka, akfinu hufi, in yiwa mahaifina likafani da shi. Wannan ruwaya ce wadda Imamu Buhari ma zo da ita. Saboda haka yana iya yiwa shine malam yake cewa wa yumkinu an yakuna sabab huwa almajmu, yana iya kasance ɗaya ne daga cikin waɗannan abubuwan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa ainihin likafani. Ko dai kasancewa shi yayi haka ne saboda me? Abinda shi Abdullahi bin Ubay yayi masa, yadda aka ɗauki rigansa aka baiwa baffansa Abbas. Ko dai kasance wannan ne, ko ya kasance a'a shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullahi bin Ubay din Jabir shine yazo ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi masa haka, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa haka. Ko ya kasance ɗaya daga cikin waɗannan dalilai ne, ko kuma ya kasance dukkan gaba ɗaya ne suka taru yasa aka yi haka. Sai ke ce a su'al, tambayar da shi Jabir yayi masa, wal mukafa'a, da kuma ainihin ramuwa ko sakayya da ainihin yayi wa shi Abdullahi bin Ubay saboda yadda da yi, yadda ya bari aka sanya wa baffansa tufafinsa saboda rufa musu asiri. Malam ya ce wala mahani min zalik, babu abinda zai hana ya kasance ɗaya ne daga cikin waɗannan abubuwan, shine dalili, ko kuma a'a duka abubuwan gaba ɗaya sun faru, ya kasance dukkan su gaba ɗaya haka yi. Misali ainihin shi manzon Allah a cikin zuciyarsa yana jin wannan abin cewa me? Abdullahi bin Ubay ya masa wannan alfarman, ya masa wannan alheri, saboda haka yana jin shi a cikin zuciyarsa in ya samu dama wani rana zai rama masa. To sai gashi ma yasa shi Jabir din yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roke shi wannan abin. To kaga tunda dama shi manzon Allah yana tunanin haka a cikin zuciyarsa shi dama, kuma gashi an zo an roke shi, to kaga shikenan sai abin ya haɗu kenan gaba ɗaya cewa waɗannan dalilai ne gaba ɗaya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya masa wannan ainihin tufafi din. wannan shine abinda malam ya kawo ainihin anan wa yumkinu an yakuna sababul mahwal majmu as-su'al wal mukafa'a wala mani min zalika kaza fi nail al-awtar malam yake cewa haka yake yazo a cikin nail al-awtar na imamu shaukani yazo magana yazo akan haka juz'i na 4 shahi na 97 wa alaikum assalam okay na'am Jabir bin Abdullah shi ruwaito wannan ainihin hadisi saboda haka ba shine ainihin na god na'am Jabir shine wanda ya ruwaito hadisin daga wanda zai bayani akan ainihin hadisin ba shine ainihin dan shi Abdullah bin Ubay ba wannan kuskure ne daga gare ni akan haka na muke a ina a cikin shirin na'am ko akhrajahu Buhari ya hito da wannan hadisi juz'i na 3 shahi na 167 wa siyaku ma alla ziyada akhira lahu wannan siyak da kuma karin da aka kawo nashi ne wa muslim ya ruwaito ainihin hadisin juz'i na 8 shahi na 120 wa nisa imamun nisa ya fito da shi juz'i na 1 shahi na 284 wa ziyadata al-ula lahu wannan kari da aka yi na harko nashi ne wa ibn jarud da kuma ibn jarud juz'i number hadisi na 260 imamu baihaqi juz'i na 3 shahi na 402 wa ahmad haka imamu ahmad juz'i na 3 shahi na 181 min tariqil amru bin dinar sami'ahu min jabir wanda ya ji shi daga ainihin shi jabir din ولهو طريق الاخرى ينا ده wata hanya ana abi zubair an jabir daga jabir kawai yake cewa lamma mata abdullahi bin ubay atabnuhu nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah innaka in lam ta'tihi lam nazal nu'ir bihadha jabir yake cewa dan abdullahi bin ubay yazo wurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasul shi Abdullah bin Ubay din yake cewa innaka illam ta'tihi idan baka zo wurin mahaifina ba lam nazal ba zamu gushe ba nu'iru bihadha za a yi ta aibata mu da haka ma'ana za a yi ta aibata mu da haka cewa mahaifin mu ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ba fa atahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo masa wa wajadahu sai same shi qad udkhila fi khafratihi baya an shigar da shi cikin ainihin ramin sa fa qala sai kace wa afala qabla an takhfaru tadkhulu me yasa ba ku kira ni ba kamin ku shigar da shi a cikin kabarin sa fa ukhrija sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka fitar da shi min khafratihi daga ramin sa bayan an fitar da shi daga ramin sa fatafala alaihim sai sanya masa ainihin miyon sa lokacin da aka fito da wannan gawar daga cikin kabari sai sanya masa wannan miyon min qarnihi ila qadamai tun daga saman sa har zuwa kasussa ma'ana tun daga kansa har zuwa wurin dugadugan sa wa albasahu qamisahu kuma sai ya sanya masa ainihin mai tufafin sa yasin ya musu ne tufafin sa akhrajahu ahmad wanda imamu ahmad ne fito da shi juz'i na 3 shahi na 271 imamu tahawi fito da shi a cikin mushkil ana mushkil lasa a juz'i na 1 shahi na 14 da kuma shahi na 15 bi sanadin ala sharti muslim da sanad akan sharadin muslim lakin abu zubair al-mudallis sai dai abu zubair ɗaya daga cikin wanda yake cikin sanadin hadisin mudallis ne wa qad an ana kuma ya fito da shi akan yayi an ana akan wannan ainihin ruwaya to amma duk da wannan an ana ba zai illanta shi ba tabbatar da cewa hadisin sahihi ne wannan matsala kenan ma'ana idan dalili ya kama za a iya fitar da ainihin mamaci daga cikin kabarinsa saboda wannan dalili ne amma kamar yadda muka faɗa dazu dalili ko dai kasance na ba ai masa wanka ba aka shigar da shi ko ba ai masa likafani ba aka shigar da shi ko kamar yanzu yadda ake yi na a ce bincike ya taso ana son dole ana zargin wani ko kuma ana zargin ya aka yi aka kashe shi ana son a yi bincike saboda a fitar ma masu haƙƙi haƙƙinsu wannan ma yana iya sa a je a tone shi sannan kuma a je a yi binciken da za a yi sannan a mayar da shi duk dai wata abin da yake ake bukata a kansa za ta zama maslaha game ga wannan to wannan duka ana iya amfani da shi a je a tono shi ba laifi bane don an je an tono shi akan haka wala Allah kuma kila inda aka tone shi an sha yin irin wannan ya kasance kamar titi zai zo ya biyo wurin to kaga ana iya tone ainihin kamburkan da suke wannan wurin saboda me saboda titi din a inda ake binne mutane kamar ba inda ake ware makabarta bane musamman kaga inda ake binne mutane a makabarta kaga bai yiwa dai a zo a ce titi dole sai ya biya ta cikin makabarta amma inda ake binne mutane ba makabarta ba ko a gida ko a menene da sauransu to sai ga shiga wani mutum da nan wurin to sai za a zo a yi titi a wurin to ba laifi bane shi ma a tone gawan aje a sake masa wani wuri saboda wannan matsala ta titi din da dukkan dai wata matsala da za a iya amfani da ita wannan ma tana iya zama haka wannan ita ce matsala ta 109 ko kuma kace 106 kamar yadda muka fito a can sai matsala ta 110 wala yuhabbu lirajul an yahfura qabrahu qabla an yamut baya halatta ga ba a so ba ba mustahabi bane mutun ya tona ba kansa kabari kamin ya mutu ya daga cewa hakan kamar tsoron Allah ne ko kaskantar da kai ne ko tuna mutuwa ne to ba a dai so haka ba ina ma anan ba a so haka ba idan yayi haka ba za a ce yayi abin da yake zunubi bane ko haramun bane idan yayi haka to amma ba mustahabi bane don duk abin da aka ce ma mustahabi to dole ne a samu wani dalili da zai karfafa shi imma ayan alqur'ani ko kuma hadisi ko kuma wani abu makamancin haka nan to idan babu shi ko da abin an yi shi da kyakkyawan manufa ne to ba zai zama ba zai kai matsayin mustahabi ba kila sai dai a ce halal ko wani abu makamancin haka amma dai ba za a ce masa mai mustahabi ba to shi yasa malamin ke cewa wala yusahab bai amfani da cewa wala yajuz ba ya amfani da cewa wala yusahab ba a so haka ba wannan ba mustahabi bane mutun ya tona wa kansa kabari kamin ya mutu fa innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dalili na harko da malam ya kawo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al zalika bi aikata haka ba huwa wala ashabu da shi haka kuma sahabbansa ba su aikata haka ba wal abdu la yadri aina yamut dalili na biyu cewa in ma ka tona ma kanka kabari a yanzu anan a gidanka ko a makabartan garinku ai baka san inda zaka mutu ba kila sai ka gama tona kabarin sannan tafiya ta dauke ka zuwa wani wuri can ka je ka mutu a can kuma a ka'ida ta shari'a ba a son a ce mutum ya mutu a wani wuri a dauko shi daga can a zo a binne shi wani gari kuma abinda ake so wanda kamar yadda muka karanta baya shine a binne mutum garin da ya mutu ba a dauko shi daga wani wuri a kawo wani wuri ba wannan kuskure ne wanda da yawa ana yin haka nan to kaga bai san inna ne zai mutu ba balle ya tona ma kansa ainihin kabari wa idza kana al-maqsudur rajul idan shi wannan da ya haka manufarsa shine al-i'tidad li maut yayi ne saboda yayi abin nan da ake cewa shiryawa mutuwa idan wannan shine manufarsa sai malamin yake cewa fa hadha yakunu min al-amali salih wannan yana daga cikin aiki mai kyau to amma dai bai kai a matsayin koda mustahabi ba saboda ba a samu abin da yake mustahabi ne sai abin da yake da ainihin dalili malamin yake cewa kaza fi ikhtiyar al-ilmiya haka yazo a cikin tahin ikhtiyar al-ilmiya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki yayi masa rahma wannan shine karshen matsala ta 110 kuma shine karshen fasali na 14 na abin da ya shafi binne mamaci da kuma abin da zai biyo bayan binne mamaci din to sai fasali na gaba fasali na 15 wa alaikum assalam na'am
kamar kofana kamar
eh
wannan ya halitta
ba ya halitta ba haka ake ba binne a makabarta ake binnewa a makabarta ake binnewa sai dai Allahumma in ya kasance akwai wani dalili ne, akwai wani larura ne da zai sa ai haka. A kwarai na sani haka, ko irin nan wayan sabiluna a nan Niger da sauransu suna yin waɗannan abubuwa. To saboda haka ga ainihin bai halitta a musulunci ba a yin haka. Ana binne mutum ne a makabarta. Manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam shi kawai aka binne a gidansa da kuma ainihin sahabbansa guda biyu, daga nan makabarta ake binnewa. Shi kuma dalili shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa cewa su annabawa ana binne su ne inda suka mutu. To tunda kuma ya bi ya mutu a ɗakin Aisha, shi yasa aka binne shi a ɗakin Aisha din. Shi aka zo aka binne ainihin Umar da Abubakar da kuma ainihin Umar a wurin, daga nan ba a sake yi ba. Ma babu wata ruwaya da ta zo cewa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana binne mutane a gidajensu. Don akwai wata ruwaya da ta zo haka ne, to sai a ce manzon Allah ya tabbatar da shi kenan. To babu shi, duk wanda ya mutu ana kai shi makabarta ne a binne shi. Saboda haka a musulunci bai halitta haka ba. Waɗanda ke irin waɗannan yanzu kuma sai irin ƴan bid'a ɗin da suke irin waɗannan abubuwan yanzu. Kuma su suna yin waɗannan ne abubuwan saboda ainihin me bid'ar su da kuma ƙarfafa wannan ainihin bid'ar ta su. Mutum ya mutu a binne shi a zo a gina masallaci a wurin, har a zo ma ana tawafi a wurin. To kaga wannan babu wani dalili a musulunci da yace ai haka. Saboda haka ba ayin haka, binnewa a makabarta ake. Na'am. Ga wancan yan wannan. Wannan ba dalili ba ne, kuma dai ba tsammanin cewa ma ana yi ba. Ana yi yanzu? Ha? To, ai ma ni ka gani ko labari ban da in ba yau ba. A gashin gaskiya bai halitta ba. In dai ga aunan zai mutu, to abin ne shi a can aunan. In dai a aunan zai mutu, to abin ne shi a can aunan. In yana son ya yi dubara ne, in rashin lafiya ya tsane ya ce to a kawo shi asibitin wara. To haka ne. To amma dai in dai ya riga ya mutu a can, to abinda musulunci ya tanada cewa abin ne shi a can. Shikenan kawai. Duk wata dubara cewa mutanen wara kan haɗu su yi menene, to shikenan su ma can sai a yi kokari a kwaɗaitar da su su yi ta haɗuwa ɗin. Amma baya wannan baya sa ya halitta cewa bayan ya mutu a wancan wurin a can auna a matsayin gari ne na daban, a ce to a ɗauko shi daga can a zo abin nan. Abin ne shi dai halitta haka nan. Sai dai in ya waye garin aunan ba makabarta ne, to shikenan. Ina ba ta fahimta. To saboda haka wannan wasiyyan bai yi ba, su ma shugabannin da a ce sun fahimci addini ne sosai da ba za su yarda azabtar da wannan wasiyya ba. Don wasiyya ce wadda bata halitta ba, saboda haka bai kamata a azabtar da ita ba. Saboda haka ko da wani kila kana da ɗan uwa auna ya maka irin wannan wasiyya, to hukunci shine kada ka zartar da wannan hukunci wasiyya. Saboda ya saba ma ka'ida na shari'a. Na fatan fahimta. Na'am, me ya tambaye ka? A bari ga wani can shi ya fara ɗaga hannu. A kuskure ne. Kuskure ne ba laifi. Kawai sai abinda istisna inda za mu yi anan shine cewa idan can babu makabarta na musulmai. Don za a samu haka. Idan babu, to wannan larura kenan. Ta yadda za a yi. Wai kaddara ma zai akwai.
Amma da in ka hanya a kawo nan garin ne, akwai makarantu kuma kan hanya ka hanya a shigo da ruwa can babu makarantar. Amma ka hanya a kawo nan garin, akwai kuma garin musulmai kuma akwai ruwa nan kuma musulmai.
idan babu can babu makabarta a can, to ya kamata ya amfani da makabartan gari mafi kusa. Ka gane ku? Shi ya fi kamata a yi da shi. Amma a tsirato shi daga wani wuri a kawo shi wani wuri saboda binne wato wannan bai yi ba. Wani ma abu na ake yi ban san dalilin da yasa ake yin haka ba a nan garin. Akwai wa'inda idan dan uwansu ya rasu a asibiti general nan ba su yadda a binne shi a wancan makabartan. Ban san dalilin da yasa ake haka ba. Masallaci Krista haɗe ne makabartar wuri guda ne. Amma dai ba dai wuri guda ba ne. To gaskiya a kan haka ba wannan ba zai zamo dalili ba. Ko babu tsaro ina ne ke da tsaro? Nan wanga ma aini ina tsaro ne ke da shi? To. Ala kullum halin dai gaskiya in dai ba wani dalili bane wanda aka kawo mai ƙarfi. Bai ba wai addini bane yasa ayi haka nan. Saboda matukan dai su arnan suna da nasu bangare daban. Illa kusanci ne. Kuma ba lokacin da za a zo a ce an haɗe an shiga juna, to gaskiya ba za a kira shi a matsayin makabarta guda ba. Saboda haka na daɗe ina ta tunani wannan me yasa ake yin haka. Don na sha gani tun ya rasu a can a asibitin sai a ce dole sai an ɗauko gawansa an zo da shi wanga makabartan. Al'ada ne kawai. To ai shi ne ka'ida mana. Ba wai maganan ainihin sunna ba. Ai tsaya gaji banda hitabatun magana ainihin sunna. Kaddara kai dan ma bid'a ne amma kana da ilimi me yasa baka yi ba. Balle ma wanga matsalan ba wai maganan sunna ba, za ka ga wani wanda yake kana in aka ce ka lissahu ahlus sunna na garin sai ka sa da shi kuma yana da wanga dabi'a. Ada ce wanda yake ya kamata mu lura ba haka bane. Da yawa mutum zai rasu binnin kebe a ce sai an zo da shi nan wara. Kuma ga shi can mutanen warin ma a binnin kebe ma suna da irin wannan kokarin da karar. To kaga babu wani dalili. Dalili na biyu, uzuri na biyu, misalin a iya samun wurin da za a ce idan za a binne mamaci sai an sai wurin. Kuma su ainihin ƴan uwansa ba su da halin sayan. Kuma babu wanda ya zo ya ce sai saya ya ba su. Kaga wannan uzuri larura ne wanda yake zai sa su tsirato daga gawar daga can su kai shi wani wuri. Shi ma kamar yadda aka faɗa ɗazu su tayar da shi daga nan zuwa mafi kusan inda za su samu wurin da za su binne shi ba tare da sun biya kuɗi ba. Ala kulli hali wa'annan abubuwan da gaba ɗaya yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu lura da su ƙwarai da gaske. Na'am. Su sauran masu lura da makabartan da masu kulawa da kabartan sun yadda da haka? Sun yadda da haka? A yi misali abinda nake nufi. Ya riga ya zana. Sai ba a yadda da haka ba, aka zo aka binne wuri. Kaga wannan shi ke na ba wani kamar da muke don nima ba yanzu ba ma sun cewa akan yi haka ɗin ba ma. Don ai kwanaki mun yi karatu a nan, da yadda ake da alaka da wannan cewa ya halatta a binne mutum a bar wani wuri saboda a zo a binne sauran iyalansa a wurin. To kaga in dai masu magabatan sun yadda da haka, to abinda nake so in ce cewa wannan ba haramun bane. In dai sun yadda, to amma matsala in ba su yadda da shi ba kan, to kaga a samu yadda mai sun da su ne ke dole dole duk inda ka samu ake gudanar da abu akwai waɗanda suke su ne shugabanni kuma dole suna da tsarin da suka tsara. In ba su yadda ba sai a kai wani wuri, kada ba sai kada a binne shi a wurin. Balle ma yadda duniyar da ma nake mamaki shine yadda yake tsara kaburrukan wani bayan wani, bana ma lura da cewa shi akan bar wani dan hili saboda a zo a binne wani. To gaskiya abu ne wanda yake to gaskiya ba za mu iya haramta abun ba tun daga abin da ya faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya binne ainihin dan uwansa Usman, kuma yace ya ba wani wuri ne saboda idan ainihin dan uwansa iyalansa suka rasu a zo a binne su wurin kusa da shi. To kaga tunda ya tabbata haka dan ba za mu iya ce masa abin da ya haramun ne ba. Amma ni dai abin da nake magana shine cewa dole idan ainihin hukumar ku gudanar da makabartan ba su yadda ba, to ko da mutum ya so ya yi haka ya bari kawai. Mun sun yadda kan shikenan sun ba da dama haka nan, to shikenan wannan ba laifi bane, wannan ba haramun bane. Ana iya yin haka saboda ya tabbata wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an yi haka. Akwai wata tambaya da na san ko ban tambaya, na san kila lokaci ko da saura. To ma ga gani. Abu. Na. A to ai ka aida duk abin da ke ba dole bane a shari'anci. Idan hukuma ta hana yin sa ba barin sa ba sabon Allah bane, idan hukuma ta hana dole ka biyayya ga hukuma din ka bari. Ba za ka ce ai tunda ya halatta, a'a maganan ya halatta daban, maganan da kuma ainihin hukuma ta ce ba ta yadda ba ainihin daban. Abin da yake halas ne in ka bar shi, in ka yi shi yin sa ba sabon Allah bane, barin shi ba sabon Allah bane, to dole ka yi biyayya ga ka'idodin waɗanda suke gudanar da wannan abin ka yi shi. Wannan shine ka'ida. Abinda muka okay, abinda muka faɗa daidai, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da shi. Kuskure da muka yi ko tuntuɓin harshe, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana, ya yafe mana wannan kurakuran. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.